Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Asabar 21 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan sandan Masar akalla 30 sun halaka a wata musayar wuta da wasu yan bindiga a yankin hamadar kasar dake yamma. Jami'an tsaro suka ce an bude ma yan sanda wuta ne yayin da suke binciken zakulo yan kungiyar Hasim wadda ta dauki alhakin kai hare-hare da dama a Masar din bara. Jami'an suka ce wasu yan sanda kuma 8 sun samu raunuka a wannan harin, wanda ya faru a gundumar Wahad al-Bahariya mai tazarar kilomita 135 kudu da birnin Al-Ahira. Wata takardar bayani daga ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da aukuwar lamarin, kuma ta ce an halaka wasu yan bindigar ma. A cewar kafar labarai ta AFP, kungiyar ta Hasim ta dauki nauyin shima wannan harin. Dubban 'yan Somalia sun taru jiya Juma'a a wurin da aka kai harin nan mafi muni a tarihin kasar ranar Asabar din da ta gabata, lokacin da wata motar daukar kaya ta tarwatse a wata cinkushasshiyar hanya a birnin Mogadishu, inda mutanen da suka mutu zuwa yanzu sun kai wajen 358. Yayin da 'yan Somalia suka taru a babban birnin kasar tasu don yin makoki, Firaministan Somalia ya ce shugaban kasar zai yi shelar kaddamar da yaƙi kan kungiyar Al-Shabaab, tsatsauran kungiyar da gwamnatin kasar ta yi zarga da kai harin. Shugaban kasar Muhammad Abdullah Muhammad Imam ya gaya ma kafar labarai ta Associated Press cewa sabon farmakin da zai kai zai kunshi dubban sojojin kasar waɗanda za su yi ƙoƙarin fitattakar Al-Shabaab daga tungayensu na Shabelle ta ƙasa da kuma yankin Shabelle ta tsakiya, inda akai imanin cewa daga nan ne kungiyar ta Al-Shabaab ta shirya harin da ta kai a Mogadishu din. Jiya Juma'a, rundunar sojan Amurka ita ma ta kaddamar da wani hari kan Al-Shabaab da jirgi mara matuki ta koma yaki da kungiyar ta 'yan bindiga. A Iraki, yayin da dare ya keto, sai tankokin yakin Peshmerga na kurdawan Irakin suka shiga yin barin wuta a Altun Kofri wanda a yanzu ke hannun sojojin Iraki, sai kuma aka yi ta jin aman wuta a mashigar birnin. Wardawar farar hula masu aikin agaji da ke can baya kowa ya ta kansa, yayin da motocin 'yan jarida suka yi ta gudu daga inda wutar ke fitowa. Motocin da ke dauki da mayakan kurdawa kuma suka yi ta dannawa gaba zuwa fagen dagar. Sojojin Iraki da na kurdawa sun yi ta fafatawa da juna tun da asuba, bayan da sojojin Iraki suka danna arewa daga birnin Kirkuk, birni mai arziki man fetur wanda suka kwace satin da ya gabata, suka doshi Irbi babban birnin kurdawa. Gwamnatin Iraki ta ce nirarta ita ce ta kwace dukkanin yankunan da ake takaddama a kansu, ta yadda yankin kurdawa mai yar kwarya-kwaryar 'yan cincin gashin kai zai koma yadda aka shata a shekara ta 2003. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da manufar gwamnatin Trump game da yankin kudancin Asiya wadda ta yi hannun riga da manufar da ta gabata har yanzu bata kankama ba, an raba ofishin wakili na musamman kan harkokin Afghanistan da Pakistan da wannan batun Salim Alan, wanda hakan ya kawo ƙarshen raɗaɗin inda ake cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shirin rufe wannan ɓangaren ne. Dama shi wannan ofishi na wakili na musamman an ɗora masa aikin share fagen tattaunawa da Taliban da sauran ɓangarorin da ake da su a Afghanistan. Wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka waɗanda suka buƙaci a saka sunayensu saboda sarƙaƙiyar batun. Sun gaya ma muryar Amurka cewa tun ranar 29 ga watan Satumba aka rusa kwamitin shirya tattaunawa kan Afghanistan da ke ƙarƙashin wannan ofishin. Yanzu za a mai da ofishin ƙarƙashin sashin yankin kudanci da kuma tsakiyar Asiya. A halin da ake ciki kuma jami'ai Afghanistan sun ce wani harin ƙunar bakin waken da aka kai a wani cinkushasshen masallacin 'yan Shi'a da ke Kabul babban birnin ƙasar ya halaka masu ibada aƙalla 40 baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. Wasu ga nau kuma da jami'an tsaro sun gaya mu da Amurka cewa maharin ya gudu sannan kuma ya taka da ƙafa ne zuwa cikin masallacin. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi bayanin nasarorin da ake ci gaba da samu wajen ziyartar mata masu juna biyu asibiti a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai lissafa mana dalilan da ke kawo mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana bayani ne akan cututtukan da ke da nasaba da sanyi wanda ke saurin hallaka ƙananan yara. Rahotonmu na hudu zai mana bayanin yadda hukumar Bakatma a jihar Bauchi ta yi rabon maganin gidan sauro gida-gida domin kare mata da ƙananan yara daga kamuwa da cutar malaria. Rahotonmu na biyar zai yi bayanin gudunmuwar da gidauniyar Bill da Melinda da ke ƙasar Amurka za su kawo wa hukumar lafiya matakin farko na jihar Neja. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu leƙa babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya. A yau Hajiya Hajara Bello, jami'ar kiwon lafiya da ke aiki a asibitin, za ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmanci da kuma dalilan da ya sa ake buƙatar masu juna biyu su riƙa zuwa awo. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Ina maza maganin maza Muhammad.
A jihar Jigawa ana ci gaba da samun ƙaruwar mata masu juna biyu da ke zuwa awon asibiti domin kula da lafiyarsu da abin da suke ɗauke da shi, musamman a yankunan karkara, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Kamar yadda idona ya gane min a babban asibiti dake karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa, kana kuma babbar jami'a a sashen kula da masu awon ciki Hajiya Bilkisu Usman birnin kudu ta bayyana mini cewar
muna samun yanayin mata masu awo a cikin wata zamu ga kusan mutum wajen 200,500 kwarai da gaske a wata ba zamu iya samun su kuma anan ake musu awo. Na farko dai idan mace ta fara zuwa awo ana yi musu fadakarwa cewa da mace ta samu juna ta tabbatar tana da junan nan za ta fara zuwa awo. Lokacin da ta fara zuwa awo din nan a ce to in cikin ki yayi wata kaza zaki fara jin motsi, to a wannan lokacin da ta fara jin motsin nan ta fara zuwa mana awo za mu mata allura wacce ake kiranta TT antitetanus kenan, muna yin ta ne. Sannan kuma akwai wasu magunguna da muke ba su na masu ciki, folic acid da facilate wanda ake shan sa kullun za a sha guda daya. Sannan za musu bayani akan yanayin cin abinci kuma, to mace mai juna da tana da bukatar wadataccen jini da mace ita kai take zaune ba tare da wani ya jangina a jikinta ba, to amma yanzu kuma ga ciki ya zo saboda haka cikin nan dan da yake cikin yana da bukatar jinin nan, kuma jinin nan daga jikin uwa ake samun sa. Amfanin cin abinci da zai kara jini yana da muhimmanci sosai a gurin mace mai juna. Misalin abubuwa muna ci musu yawancin zogale, kwadan rama, kwadan yadiya, su salak, su kabeji, duk muna so su dinga kwadanta suna ci kuma a sa a girki ne, duk muna musu bayani. Sannan yawancin kwai, kifi, nama inda wadatar wannan. Idan babu wadatar wannan tunda mu in rai da muke kamar karkara ce haka, mun fi yin ba su bayani akan yawancin wake saboda yawancin wake ne yake daga cikin hanyoyin da mace ta fi saurin samun jini. Yawa a ci wake nan ko a yi masa fate-fate ko a dafa shi wake ya fi shinkafa yawa, ko kuma an zo ci dai a tabbatar dai wake nan yarin jayi abin da za a zuba a cikin abinci a ciki. To duk muna ga masa kuma gaskiya muna ganin amfanin abincin da suna yi kuma suna zama na ganin sun karbi wannan abubuwan da muke faɗa musu.
Wani lokacin akan samu wasu matan da nau'in wasu cututtuka kamar irin waɗanda suke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma ciwon suga ko kuma dai wasu cututtukan da ba a son mace mai ciki ta kasance a cikin wannan yanayi. Shin idan kuka samu irin waɗannan mata, wani irin matakai kuke ɗauka domin ba su kariya da kuma juna biyun da suke dauke da shi?
Matakin farko akwai wasu gwaje-gwaje da muke yi sun sai afi kamar a ga jinin mace ya yawan sa a jikinta yana da karanci ko kuma a zai ishe ta ta iya daukan nauyin cikin da yake tare da ita. Sannan akwai gwajin fitsari da ake shi, wannan gwajin fitsarin a dan muke gane cewa a'a mace na dauke da ciwon nan wanda yake kawa kamar ciwon suga kenan, ko kuma a'a tana da ciwon jijjiga wato eclampsia kenan. Sannan kuma akwai RBS wato shine wanda muke test din na masu ganin ciwon kanjamu din da ake fadar sa. To a zahirin tunda ma muna gani zamu zo da mace mai mata bayani, mai mata counseling din yadda za ta yi da ta amince cewa tunda ke kin samu ciwon nan to Allah ya riga ya dora, amma muna fatan ki ci gaba da zuwa nan awo, muna kula da ke da kuma maganin da za dora ki akai wanda zaki samu jaririnki kin haife shi ba tare da ciwon nan na kanjamu ba. To daga nan shi da muke nade kuma na aikin sai mu tura su ga dakin haihuwa
idan lokacin
haihuwa yayi. To kin ga wannan zuwa awo ya bada muhimmanci saboda idan bata zo awo bata san me yake damunta ba.
Halimata Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Babban dalilan da yake sanya masana harkar kiwon lafiya ke kara jaddada muhimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu shine domin gano matsalolin da ke tattare da mai juna biyun, domin a yi kokarin kaucewa rashe-rashen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa matsala ce da hukumomi a dukkan matakai ke kokarin ganin an shawo kan matsalar. Malama Hauwa Sani, babbar jami'a ce da ke kula da asibitin garin Jaji da ke jihar Kaduna, ta bayyana halayyar da ke jawo matsalar ta mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa musamman a jihohinmu na Arewa.
Abubuwan da ke haifar da irin wannan damuwa ba komai bane. Mata sukan zauna ne a gida har sai ciki ya kai wani lokaci da ba za su iya yin komai ba, ana zuban jini a gida tana yi kadan-kadan, ba za ta zo asibiti ba sai an ga ta kwanta warwas, ba ta iya motsi, ba ta iya komai. To a wannan lokaci shine za su dauko ta a gurguje su kawo ta koko in an ga ta fara jijjiga tana fisge-fisge, an ga ta kumbura dam ba ta iya takawa koko tafiyan yana mata wahala da kafafunta da hannayenta ko fuskanta ya kumbura. To a lokacin za a yi tunanin kawo asibiti, to ba za su kawo ba sai an makara. Koko ta haihu a gida, mabi mahaifa bai fito ba yana nan, to sai a yi ta wani dabarun da ake ganin kaman za a samu mafita a ciki. To kuma in ba kokari suka yi suka kawo asibiti ba sai ka gani an makara.
Me kike tunani ya jawo ba a son kawo mata asibiti a yayin haihuwa?
Wallahi mu muna gani kaman rashin fahimta ne har yanzu na mutanenmu a nan karkara haka, da ba sa ganewa cewa ya kamata mu je ina da juna biyu in je asibiti, ko kuma ina da ciki ina zo haihuwa ya zo bari in sauri in je asibiti. Wani matsalan kuma daga mazan ne, wata za ta ce miji ne ya hana ni fita, ba zan bi ina bin umarnin mijina. To sai ka ga an makara sanda za a zo a ce za a dauko a kawo asibiti kuma an yi lati.
Wane irin hanyoyi kike ga za a ba a shawo kan wannan matsala domin ta addabe mu musamman a jihohinmu na arewa?
Ni a nawa shawaran shi ne cewa kamar a masallatai haka da kuma irin coci-coci, ya kamata a ce limamanmu suna faɗakarwa ma mazaje a kan maganar zuwa asibiti ga mai juna biyu, ga mai haihuwa, ga kuma yara ƙanƙanana. Sannan kuma ya kamata a ce gwamnati ta shigo ciki. Akwai wani abu da ake kira mobilization, a dinga bin ƙauyuka-ƙauyuka da malaman asibitin nan, ana zuwa ana faɗakar da mutanen gari, ana musu bayani akan waɗannan hatsarorin da ke tarkace da mai ciki da kuma mai haihuwa. To ina ganin idan aka yi haka za a taimaka ma wannan abu.
Babbar jami'ar da ke kula da asibitin garin Jaji, Malama Hauwa Sani kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Jaji da ke jihar Kaduna.
Hukumar lafiya matakin farko da ke maradin jamhuriyar Nijar na ci gaba da faɗakar da iyayen yara illolin cututtukan da ke tattare da sanyi na damina da na kaka. Shu'aibu Mani na da ƙarshen rahoto.
Malam Manzo Zanedu waga kwata-kwata mai kula da lafiyar ƙananan yara a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jihar Maradi.
A yanzu lalle sai a ce ƙananan yara kamar wanda ba su kai ba shekara biyar haka, ana iya kwatanta ga lokacin da muke ciki na masasara, sai a ce lalle suna dan samun damuwa tunda kun san yanzu ƙarshen damuna ne. Duk likita da ka tafi masasara ke da kwai, in ka je ka za ka tarda yara kankana kaman an shanyar da su dandanan kanana, sai ga an kawo na ya galabeta kanana, da kaga an kawo na ya galabeta. Yanzu cikin halin da muke ciki kenan.
Ko bayan wato cutar zazzabin cizon sauro da ke haddabar kanana yara, babu kudin cutuka su kutso?
Kuma ƙarshen damuna maharin sanyi ne, da waga lokaci ya wuce na masasara, kuma lokacin majinar gaba za su shigo na yara.
Doka a burin tabbatar da ƙoshin lafiyar ƙananan yara, wani irin matakai ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka zuwa likitoci? A nan kuma Mazo Zanezu ya kira ga uwan ɗaya da su bi umarnin likitoci.
Abinda muke iya muke yi saboda wannan matsalolin da suke ƙanƙanin yara shi ne muka ƙirƙiro abu kaman guda biyu saboda mu ciyo kan matsalan nan. Na fari dai akwai rigakafi da muke na ba yara ƙanana magani, muna ba su magani kaman wanda ake bi gida-gida ana ba yara oyayen yara su bada. Zagaye na uku ne muka yanzu, za mu koma mai na hudu har ƙarshen dai damuna don abin ya zo da sauki. Mataki na biyu, ko ina mun samu mun kai magani in kaman ma mutum yaro ya faɗi rashin lahiya, wanda in aka kai shi likita za a ɗauki maganin a bashi, kuma Allah kura mai sauki ga dandana, Allah ya sa sauki ya samu. Banda wannan magani da muka kai, mun kai maganin da ake gwada shi ma wannan masasara ta jiyan sabro wanda ake auna jinin yaro, shi ma duk likita-likita an bi an kai wannan maganin don mu ga duk wanda aka kai shi an gwada jinin shi an gani in lalle masasara ta jiyan sabro ce, to a mishi magani. Amma yanzu ina so in janyo hankalin uwaye kenan, uwayen yara ya kamata su ma su yi takan tsantsa tun daga yanzu, su yi katihun riguna a barbarin yara a waje, ko kuma a barbarin yara da yanzu a sa su kwanta a waje, rabin kwana a waje, rabin kwana cikin ɗaki.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Ita kuwa hukumar Bakatwa na jihar Bauchi mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, tarin huka, kuturta da cutar sida, ta raba maganin gidan sauro ne gida-gida, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Da yake bayani yadda za su fara aikin a garin Tilde da ke karamar hukumar Toro, jami'i a hukumar Bakatuma, Rulwanu Muhammad Kobi.
Kamar yadda ka gamu, muna wakilai daga jihar Bauchi karkashin Bakatuma, wanda muka wakilci shi Dr. Mansur Dada Mustafa ya turo mu, muka wakilci nan, muka wakilci wannan karamar hukumar Toro a game da wannan aiki da zamu gudanar da shi na dubiya da kuma wayar da kan mutane akan amfani da gidan sauro. Kamar yadda ka sani, ita dai hukumar Bakatuma mun raba gidan sauron nan, muna kan rabawa, to muna so mu bi mu duba mu ga mutane suna amfani da shi ne, mun ba su amfani da shi mu war musu shi, in kuma suna yi mu dada karfafa su su dada ci gaba da amfani da shi, da kuma wayar da kai na tsaftace muhalli da yanayin abubuwa saboda kamuwa da sauron cututtuka. Kamar da wannan program da muke yi, akwai idan mun samu mata masu ciki a gidajen su, akwai katin da zamu ba su, shine irin wannan katin da mun ba labar asu je su karbi gidan sauro kyauta ne in ba ta da shi, kuma ta je asibitin kamar da muka faɗa maka yanzu ma ana rabawa a can. To yanzu mun taho da magani da kati da mun gabi kowane anguwa, kamar da shi jami'in karamar hukuma yayi bayani yace kowane yace mu ne muke nan, kuma Tilde tana ɗaya daga cikin al'ummar biyar da aka zaba karamar hukumar Toro, shine yanzu muka zo mu ci gaba da aiki kuma muka fara da yankin ka.
Rulwanu Muhammad Kobi kenan daga Bakatuma, da yake marabtar hukumar Bakatuma, Sarkin Tilde Alhaji Aliyu Muhammad Tukur.
Kamar da kai ka faɗa, mu anan dai bamu da wani problem, su matan nan za su yi ga ko ina ba wani damuwa, za su je su musu duk tambayoyin da suke bukata, kuma Allah ya da za su samu, ba wani mujadala, ba wani abu. Su dama abinda ake rikici ai ana rigima ne kan wajen polio, to ko shi din ma nan mu bamu da matsalansa. Da farko ne dai aka samu matsala, amma yanzu ba wani matsala. Kowai su suka zo suka shiga gidajen su musu polio, su ko kawai kama gaban sai ta kwana na aka zo aka yi na kenda ko sun zo zanna an wani dai abu dai haka na wani lokaci. To su din ma sun zazzagaya duk sun yi aikin su successful, to kuma insha Allah za ku yi naku successful, ba wani cikas da za ku samu.
Sarkin Tilde kenan Alhaji Aliyu Muhammad Tukur. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Gidauniyar Bill da Melinda ta ƙasar Amurka da ke tallafawa harkar kiwon lafiya ƙasashe masu tasowa, ɗauki ta kawo wa hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Niger, Najeriya. Mustafa Nasiru Batsari na da rahoto.
A ƙarƙashin wannan shiri dai, gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su riƙa gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar Niger. Gidauniyar ta Bill and the Melinda Gate ta ce ta damu da ɓangaren bunƙasa aikin gona da kuma kiwon lafiyar jama'a. A saboda haka ne ma shugaban gidauniyar Dr. Chris Elias ya ce a wannan karon suka ɗauki ɓangaren kiwon lafiya matakin farko a jihar Niger.
So today marks an important step in this journey, and we're privileged to be signing this memorandum of understanding with Niger State. By focusing on the tough issue of developing strong and sustainable primary healthcare system, this MOU will be game-changing for the health of the people of Niger State, and we're thrilled.
Ya ce abu mai mahimmanci a yau a wannan kullayar jejeniya da jihar Niger shine domin tunkarar ɓangaren kula da lafiya a matakin farko a jihar Niger. Wannan yarjejeniya za ta taimaka wa al'ummar jihar Niger wajen inganta lafiyarsu. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske akan abin da za su gudanar a ƙarƙashin wannan shiri da gidauniyar ta Bill and the Melinda Gate.
Za su zo su taimaka mana wajen koyar da ma'aikatan ƙananan asibiti cikin abubuwan da muka lura shi, ko da kayi gyaran asibiti in babu ma'aikaci shirme ne. To kuma shi koyar da ma'aikatan asibiti akwai kashe kuɗi sosai, saboda haka sun zo a wannan tsarin. Ina ganin a shekaran farko za mu ba da kashi 20 su ba da ragowa, sannan shekara na biyu za mu ba da kashi 30 kana za a yi har abin shiga hannun gwamnati gaba daya.
Ba da don kudin da aka ware za a kai?
Kudin ya danganta, saboda domin hawa-hawa ne. Da kudin da ya kamata mu kashe na mutum ko 3,000 ne muka ga yayi, muka cewa mu fara ko da 500. Ko da mutum 500 muka samu aka koya musu aiki an samu wani abu, saboda haka muka rage yawan kudin. Amma dai a ƙarshe za mu samu ma'aikata na asibiti masu kyau, Allah ya yarda.
Daga bisani dai tawagar Turawan tare da Minister Lafiya na Najeriya Professor Isaac Adewale da ma tawagar gwamnatin jihar Niger sun isa kauyen Fuka dake yankin karamar hukumar Muya inda aka samu barkewar cutar zazzabin lansa a kwanakin baya domin bude wani sabon asibiti da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutse inda Hajiya Hajara Bello za ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin zuwa awo alamomin hadarin haihuwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar kasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse dake jihar Jigawa. Hajiya Hajara Bello gareki.
Zan yi magana ne akan mahimmancin zuwa awo, alamomin hadarin haihuwa da tanadin da mace ya kamata ta yi kafin ta zo haihuwa da kuma mahimmancin haihuwa a asibiti. Mahimmancin zuwa awo, awo yana da mahimmanci kwarai da gaske domin idan uwa ta zo awo za a duba lafiyarta da kuma abin da take dauke da shi. A gurin awon idan kun zo ana daura muku hannu, wannan daurin hannu da ake yi ana yin sa ne dan a ga mace tana da hawan jini ko ba ta da shi. Idan tana da hawan jini akwai magani da za a rubuta mata, za a kuma daukan mata lokaci da za ta dinga dawowa a dinga dubawa har Allah ya sauke ta lafiya. Sannan ana gwada karfin jini, shi wannan karfin jini da ake gwadawa ana gwadawa a ga mace tana da isasshen jini a jikinta ne ko ba ta da shi. Idan tana da isasshen jini a jikinta shikenan, idan ba ta da isasshen jini a jikinta, idan har abun bai yi nisa ba za a rubuta mata magunguna, za kuma a bata shawarwari akan abin da ya kamata ta ci. Sai magunguna, ana bada magani kala biyu, ana bada magani don kariya daga rashin jini, ana bada magani don kariya daga zazzabin cizon sauro. Shi wannan magani da ake bayarwa don kariya daga zazzabin cizon sauro ana kiransa da turan CSP. Wannan maganin guda uku ake bayarwa, in an bada maganin nan guda uku kuma gaba ɗaya ake shanye shi. Kafin a bada shi sai an tambaye ki kin fara jin motsi a cikin ki ko baki fara ji ba. Idan baki fara jin motsi ba za a fara baki ba, sai ciki ya kai wata hudu ko wata biyar sannan ake fara bada wannan magani. Sannan kuma tsakanin shan wannan maganin ana son mai ciki ta sha maganin nan sau uku a wannan cikin nata. Tsakanin shan maganin da wannan shan maganin ana son a samu tazarar sati hudu. Ana son a samu tazarar sati hudu kafin a sake shan wani SP din. Sannan ana allurar rigakafi. Allurar rigakafin nan ana yi mata masu ciki ne, ana son su samu allura guda biyar a rayuwarsu. Bayan an samu wannan guda biyar kuma sai bayan shekara goma ana booster dose na ita allurar titi ta sarki haƙora ga mata masu ciki, saboda wasu ba su son su zo su haihu a asibiti, wasu ma ban ɗaki za su je su haihu. To amfanin wannan allurar duk inda kika je kika haihu Allah da Allah zai tsallakar da ke, ba za ki kamu da wannan cuta ta sarki haƙora ba. Sannan ana gwada nauyin mace. Wannan gwajin nauyi da ake yi akwai ka'idar nauyin da ake son mace ta dinga ƙarawa duk lokacin da ta zo awo. In an auna nauyinta ana son a ga wannan nauyin ya kai yanda ake so ko bai kai ba, ko kuma ya wuce abin da ake buƙata, duk ana gwada wannan nauyi. Sannan ana gwajin fitsari. Amfanin wannan gwajin fitsari da ake yi idan mace tana da alamun ciwon jijjiga da kuma wasu alamomin daban, idan aka gwada fitsarinta aka ga wannan alamar, to za a maganta mata kafin haihuwa ta zo.
Hajiya Hajara Bello kenan, jami'ar kiwon lafiya a babban asibitin garin Dutse, take yi wa mata jawabi akan mahimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu da alamomin hatsarin haihuwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar kasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse headquarter jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.